بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى أولا يمتشي لنا أصبر يو شدى قوتن ذو الحجة شكرا تدبود دريه الدرب إن دبقوا يبان هزر منذ الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندى يداتي للساب أشرند أكو قوتن مايو 2026 wannan shine darasi na 368 cikin jerin gaddarusa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa da al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga Ibnul Qayyim musamman akan wannan aiki lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne ma a halin tafiya zuwa sa kasar Makka inda yayi aikin haji da kuma mujawara Allah ubangiji ya gafarta masa muna magana a cikin inda malamin yake tattauna mana game da hukuncin saki wanda mutum yayi a cikin maye mutum ya sha wani abu mai maye sai kuma ya saki matarsa to yana hukuncin wannan saki ya kawo maganganu da yawa da sabanin malamai akai zamu tashi inda yake cewa walladhina atabaru af'alahu duna aqwalihi farraqu bi firqain ahadihima anna isqata أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص إذ كل من أراد قتل غيره أو الزنا أو السرقة أو الحراب سكر وفعل ذلك يتي فيقام عليه الحد إذا أتى جرما واحدا وإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد هذا مما تعباه قواعد الشريعه واصولها yana ci gaba da magana akan tattaunawa akan maganganun da aka kawo wadanda a cikin su wato aka tafi zuwa ga cewa sayyidina muawiya da wasu su cikin magabata sun tabbatar da sakin mutumin da yayi saki cikin maye an kawo asarai da sauransu shine yake cewa akwai ma'akhi akwai ababan kamawa a cikin waɗannan maganganu ya faɗi al-ma'khadul awwal wanda shine cewa da aka yi shi mai maye yana matsayin mukallafi yace lai wannan magana ce wacce take mara tushe domin ijma'i ya hadu akan cewa daga cikin sharuɗan taklifi akwai hankali shi kuma wanda yake mai cikin wanda yake halin maye lalle an tabbatar da bai da hankali na biyu kuma shine wato hukuncin khitab ɗinsa cewa a ɗauki magana da yayi a matsayin magana irin ta mai hankali ce wannan ma ba zai yiwu ba domin ko sallah yayi a lokacin ba za a karɓa ba na uku shine lazimta masa jinaya cewa idan ya ji wani ciwo ko yayi wani barna to wajibi ne ya biya wannan barna ita ce yace to wannan mahalli ne na tattaunawa da ja'in ja tsakankanin malamai domin wasu sun ce zai biya idan yayi wani barna wasu kuma sun ce ba zai biya ba shine yake cewa walladhina atabaru af'alahu duna aqwali wanda suka ce ba abin manta tsakanin magana da aiki magana da mai maye yayi ba za a tume shi da ita ba ko ya zagi wani ko yayi saki ko yayi ciniki wannan ba za a zartar ba amma in ya dalla wani mari ko ya buge wani da mota ko ya buga wani makami kaga waɗannan ayyuka ne ko cito su sun lazimce shi shine at-tafriq bainal af'al wal aqwal yace su ma farraqu bi farqaini firqaini sun bambanta da sun bambanta da abubuwa guda biyu. Na daya, anna isqata af'alihi zari'atun ila ta'til qisas, suka ce saboda koda an ce a kauda kai akan maganganunsa, su ayyukan da zai iya yi na barnan aka ce a kauda kai game da su, to zai ja a barnantar da qisasi. In domin kuwa kullu man arada qatla ghairi, idan mutane suka san cewa ai mai maye duk abin da ya aikata ga banza ne ya ci banza, idan wani yana da niyyar ya kashe wani, ko yana da niyyar yin aw zina, ko yana da niyyar yin zina aw sarika, ko yana da niyyar sarika sata aw ihrab, ko yana so yayi banditry yayi fashi, to kawai sakira sai je kawai sha abin maye, wa fa'ala zalika sai je aikata mun da gadama, saboda yana ganin cewa ai wanda yake cikin maye hukunci baya hawa kansa. Da haka suka ce ba za a kyale ayyukansa ba koda an kyale maganganunsa. Wa yuqamu alaihi al-haddu idza ata jurman wahidan, sannan kuma ai idan yayi laifi kwaya daya, laifin shan giyar, to akwai haddi. Fa idza tadafa jurmuhu bis-sakar, idan laifukan suka ninka suka ninku tare da ainihin wato mayan, kaifa yasqutu anhu al-hadd, ya yi za a ce haddi ya kaugare shi. Hadha mimma ta'abahu qawaid ash-shari'ati wa usulha, lalle shari'a musulunci ba ta yarda da wannan ba. Wa qala ahmadu munkaran ala man qala dhalika, sayyidina al-imam ahmad ya faɗi magana mummuna akan wanda yace wai a kyale mai maye babu komai in ya aikata wani zanubin kuma. Wa babu man yara talaqas sakran laysa bi ja'iz, yazumu anna sakrana law jana jinayatan aw ata haddan aw taraka siyama aw salata kana bi manzalatil mubarsim wal majnun, hadha kalamu su'in. Ahmad dan hanbali yace wasu sun ce wai idan mutun yayi saki cikin maye wai sakin bai yi ba, suna ganin cewa saboda mai maye wai idan yayi wata kasassaba ya kashe wani ko ya ji wani rauni ko ya taka wani haddi kamar ya wani kazafi ko ya wata mata fyaɗe ko ya sata aw taraka siyama aw salata ko ya ki yin sallah ya ki yin azumi, kana bi manzilatil mubarsim, ɗaya yake da wanda yake da ciwon albarsim, ciwon barsim shine ciwon ƴan rani na kwiɓanya, wanda yake ciwo ne mummuna da ya kama mutum sai ya zautar da shi, zafin da zaki zai sa mutum ya fita daga hayyacinsa, abin nan mai ake ce mashi pleurisy, ciwo ne na hanta da take lalacewa har kwiɓanyan mutum su nuna alama ko cikin sai kumbura, kuma har ya ita a mashi ƙwaƙwalwa ya dinga suma, tsohon ciwo ne cikin cukan da ɗan adam yake. Za ka ga wannan da ya zo tarifinsa sai dai addu'a, Allah ka kare mu daga shi. Malam Murtada Zabidi a cikin Tajul Arus da yake tarifinsa yake cewa na'udhu billahi min hadhal warami, muna roƙon Allah ya kare mu daga wannan ciwo mai tsanani. Yace fa huwa waramun harun, wani ciwo ne mai zafi, ya aridu lil hijabi alladhi baina alkabid wal am'a, wanda yake shiga tsakanin kayan ciki da hanta, kuma ya tasilu ila dimag, sannan sai ya haɗu da ƙwaƙwalwar mutum, to sai dinga sa mutum zafin zazzabi har ya dinga zautuwa ko yana sambatu, to sai ya ɗauka kamar wanda yake yin wannan ciwo ya masa zafi yana sambatu. Wal majnun, ko kuma mahaukaci. Al-Imamu Ahmad ya ce wa hadha kalamu su'in, wannan mummunan magana ce, ba magana ce mai kyau ba. Wal farqu thani, bambanci na biyu, anna ilga'a aqwalihi la yatadammanu mafsada, su maganganun shi koda an kauda kai daga barin su to babu wata barna a ciki, da anna alqawla almujarrad min ghairi alaqili la mafsadata fi bi khilafi alaf'al, domin zance wanda mara hankali yayi bai da wani tasiri amma ba kamar aiki ba. Muka tuna kisa da ya kawo mana a baya, kisa sayyidina Hamza dan Abdul Muttalib da yazo ya sha giya kafin a haramta, ko yazo ya samu sayyidina Ali ya siyo dabbobin shi da zai yi a walima aure, kawai ya yanka raƙuma, sayyidina Ali ya mishi magana kuma ya zazzagai,
yayi zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan ma ya kare wata kasa saba sai annabi ya ce a duke mata fa kawai kaga ba mishi da to wannan ba su da wani hukunci za a biye mishi kuka ce ya zage ka karama ko ya maka gori kuma bari ka mai gori ko bari ka kai shi zuwa alƙali to wannan ba za a biye mishi ba amma idan ya dauki hannu yayi barna ko ya tuka mota yayi barna ko ya je ya auka wata mata ko ya auka dukiyar mutane to yanzu waɗannan ayyukan kaga su suna da consequence saboda ai yanzu yayi barma barna ma dukiyar mutane to ba za a kiyaye shi Allah sa mun gane kanta shine yake cewa li anna mafasidaha la yumkinu ilga'u saboda barnar da ke biyo bayan aikin ba zai yi a kau da ita ba idan waka a cikin dai barnar ta uku fa ilga'u af'alihi dararun mahdhur a wato a ce ayi watsi da ayyukansa akwai cutarwa karara wa fasadun muntashirun kuma barna ce za ta yadu bi khilati aqwali amma banda zanta tukansa fa in saha hadha furqan batalal ilhaq idan waɗannan ka'idojin da aka kawo na rarrabewan sun inganta to magana a ilhaqin me maye da ainihin wato mahaukaci to kaga ya baci wai lam yasihha idan ku ba su tabbata waɗannan ka'idojin kana taswiyatu baina aqwali wa af'alihi muta'ayyina sai a ce da aikin shi da maganar shi duka dai wa ammal ma'akhadhu thani wa huwa anna iqa'a talaqi bihi uqubatul lahu fa fi ghayatul da'f fi ghayatul da'f abinda aka kawo na gaba shine cewa za a zata mai da hukuncin kamar da malikiya suke fada saboda ai mishi horo tunda shi ya jawo kanshi duk abinda ya fada ya lazunci shi a matsayin punishment gare shi shine cewa wannan magana ce mai rauni kwarai fa innal hadda yakfihi uqubatan domin haddin da ke kanshi na shan giya ma ya ishe shi hukuma wa qad hasala radiyallahu anhu wa qad hasala ridallahu subhanahu min hadhihi al-uqubati bil haddi kuma Allah madaukin sarki ya yarda da ai mai hukuma ta hanyar haddi Allah bai da ƙara ma mutum wata hukuma daban ba wala adala na fi shari'ati bil uqubati bit talaq babu wani abu a cikin shari'a wanda za a ce in ka aikata shi hukuncin sa shine a sakan maka matarka babu shi babu wannan abu a cikin shari'a abin da aka sani shine bulala ko a zazzage ka in ta'zili ko a cita raka in alƙari ya ga haka ko alƙari ya kore ka a gari ko kuma uwa uba kisa amma abin da za a cikin haddin shine a ce auren ka ya mutu ba nau'i ne na haddi ba a shari'a wa tafriqu bainaz zawjayn ko a raba tsakanin miji da mata ba wa ammal ma'akhadhu thalith anna iqa'a at-talaqi bihi min rabt al-ahkami bil asbab abin da ba a kama na uku a cikin wannan magana shine wanda suke cewa shi wannan sakin an tabbatar da shi to an hada tsakanin hukunce ne da sababban su fa fi ghayatil fasadi was suqut wannan shi ma ya fadi sosai fa inna hadha domin wannan yujibu iqa'a talaq mimman sakara mukrahan sai zama kenan wato har wanda ya sha abin maye ta hanya an tasasa shi to shi ma wato sakin zai auka a kansa inda ya yi sakin au jahilan ko wanda ya sha giya jahilan bi annaha khamrun bai san cewa giya ba ce ya je wani taro aka ba shi wani abin sha ko ya je shago ya siya ko ya dauka a kwalba ko mazubin da ba na giya ba ya sha ba da saninsa ba sai mai ya kama shi wa bil majnuni wal mubarsam da kuma mahaukaci da wancan mai ciwon basir da ya sa shi yana giggiwa bal kai har ma wanna'in har da ma mai bacci kenan wabin na'im har da mai bacci da dukkanin su sai a ce duk abin da suka yi na saki to ya hau kansu kuma yuqal sannan a ce hal sabata lakum anna talaqas sakran sababun hatta yurbatal hukmu bihi sannan kuna da hujja akan cewa saki da mai maye yayi sababi ne ballantana a cakuɗa shi da hukuncin wahalin niza'u illa fi zalika yadamu ai abin jayayya kenan cewa wannan ma ba sababi bane ballantana ai maganar tabbatar da hukunci wa ammal ma'akhadhu rabi'u wa huwa anna as-sahabata ja'aluhu kasahi fi qawlihim idha shariba sakira wa idha sakira hadha
fahaza fa huwa khabarul la yasihu albatta. Yace saboda kuma wasu suka ce sahabbai sun hukunta wanda yake cikin maye a hukunci daya da wanda yake a fadake, saboda suna cewa idza shariba sakira, duk wanda ya sha abin maye zai yi maye, wai idza sakira haba, duk wanda ya maye kuma zai dinga magana ba kai ba gindi. Wannan asari yana cikin Musannab ibn Abdurrazzaq As-San'ani daga Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, cewa Umar ya nemi shawarar ƴan majalisarsa cikin malaman sahabbai cewa mutane suna ta shan giya, sun ƙi daina shan giya, su raina bulala 40 ɗin da ake, me kuke gani? Shi ne wani daga cikinsu yake cewa, ya faɗi wannan magana cewa inna sakrana idha sakira hadhiya wa idha hadhaftara faj'alhu 80 haddal muftari, cewa shi mashayin giya in ya sha zai dinga sakin baki yana zance har ya je yayi kazafi, saboda haka a maida haddin giya ya zama 80 irin haddin kazafi, sai aka maida shi 80 din. To wannan yana cikin wadata Imam Malik da Sunanul Kubra ta Imam Al-Baihaqi da Musannab ibn Abdurrazzaq As-San'ani, amma hadisi ne wanda bai tabbata ba, asari ne wanda yake mai rauni. Gashi ne yake cewa qala Abu Muhammad ibn Hazm, Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla cikin mujalladi na 10 yana cewa huwa khabarun makdhubun, wannan hadisi ne na ƙarya, qad nazzaha Allahu Aliyan wa Abdurrahman ibn Auf minhu, sayyidina Ali da shi da Abdurrahman ibn Auf sun Allah ya tsarkake su daga faɗan wannan magana. Wa fihi min al-munaqasati ma yadullu ala butlani, akwai naqasu a cikin zancen wanda yake nuni zuwa ga bacin sa. Fa inna fihi ijabul haddi ala man haba, kuma yanda sun kawo haddi ga wanda ya sambatu, wal hadhi la hadda alayhi, mai sambatu kuma bai da haddi. Wa amma al-ma'khadhul khamis, abu na biyar da za a kama a wannan mas'ala shine, wa huwa hadisu, shine hadisin la qaylulata fi talaq, hadisi ne duk da mun ji a baya bai tabbata ba, amma ana amfani da shi a matsayin ka'ida. Me ma'anar la qaylulata? Ai la ruju'a ba'ad at-talaffuz. Al-qaylula ai kaga shine gangadi, wato bacci ya taho kuma sai ka farka, kamar ka dawo kenan daga mutuwar bacci, daga ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. To kaga kai yanzu mai qaylula da kake farkawa kana komawa bacci shine kana ruju'i kenan. To irin wannan dawowar shine aka ce ba zai yiwu ba ga wanda ya faɗi magana ta saki, kamar da Bahaushe ke cewa magana zarar gunu, shine ma'anar ka'ida ta la qaylulata fi talaq, babu fasawa. In ka riga ka furta to ya lazimce ka, ka'ida ce sananniya a cikin fiqh, musamman mazhabin al-Imam Abu Hanifa suna amfani da shi. Duk wanda ya furta saki to saki kawai ya hau kansa, baka cewa wasa nake, kuskure nayi, tuntuban harshe nayi, ba abinda nake nufi, indai ka furta to a aiki ya kwana maka. To wannan ka'ida yace fa khabarul la yasihu, hadisin bai inganta ba, walau saha inda ya inganta la wajaba hamluhu ala talaqi mukallafin ya aqilu duna man la yaqilu, imma da ya inganta sai a ce to a ya shafi mutumin da yake da hankali cikin hayyacinsa, wannan in ya saki lalle saki ya lazimce shi, banda wanda yake cikin yanayi na maye ko bai da hankali ko bai sa abin da yake. Walihada lam yadkhul fihi talaqul majnuni wal mubarsam was sabi, daka sakin mahaukaci da wanda ciwon basir ya haukata shi, da wanda yake yaro kankani, duk waɗannan sakin su baya cikin abin da za a ce babu raja'a, ana iya raja'a domin basu mallaki al'amarin kansu. Wa amma al-ma'khadhu as-sadis wa huwa khabaru, sai kuma hadisin kullu talaqin ja'izun illa talaqal ma'tuhi, duk wani saki ya tabbata in banda sakin al-ma'tuh shine mahaukaci. Fa misluhu sawa'un la yasu, mahaukaci da shi da wanda yake cikin maye, wannan hadisin irin wancan ne bai inganta ba, walau saha inda hadisin ya inganta la kana fil mukallaf, sai a ce shi ma dai ya shafi wanda yake mai hankali ne. Wa jawabun thalisu, amsa ta uku anan, anna sakrana alladhi la yaqilu, lalle shi wanda yake sakran yake cikin maye wanda bai da hankali, imma ma'atuhun
ko dai ka dauke shi hukuncin mahaukaci wa imma mulhaqun bihi ko kuma a kai shi ayi ilhaqin sa a dauke shi a hukuncin mahaukaci al-ma'tum wanda yake mahaukaci fafur ai an san duk wani abu da yake fada ba a lazumta masa to haka za a dauki hukuncin mai maye a danganta shi ko a ilhaqin sa da mahaukaci ko kuma irin su daya wa bihi da'at ta'ifatun annahu ma'tuhun da haka ne ma wasu malamai suka ce shi ma mahaukaci ne wa qalu suka ce al-ma'tuhu fil lughati alladhi la aqala lahu a yare aka ce mahaukaci shine wanda ba shi da hankali wala yadri ma yatakallamu bihi bai san me yake fadi ba ka ku ga wanda yake cikin maye shi ma wannan ne hukuncin sa wa ammal ma'khadhus sabi'u وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق ذاك شيء صحابي كما سو سيدنا معاوية سندت ده حكمين gare shi فالصحابة مختلفون في ذلك abin da yake tabbatacce shine akwai sabani fasaha an usman ma hakainahu an ya inganta daga usman abinda aka ruwaito wa amma athar ibn abbas fala yasihu an shi ko ibn abbas bai inganta ba daga gare shi da annahu min tariqaini domin ku ta hanya guda biyu ne fi ahadihi mal hajjaj ibn arqa mun ji cewa cikin ɗaya daga cikin akwai Hajjaj ibn Arqa wa fi thaniyati Ibrahim ibn Abi Yahya dukkanin su kuma akwai matsala game da riwayar su wa amma ibn Umar wa Muawiya faqad khalafahuma Uthman ibn Affan radiyallahu anhum su kuma ibn Umar da Muawiya suka bada fatawa akan halaccin tabbatar da wato sakin mai maye sayyidina Uthman ya saba musu a matsayin shi na halifa da aka fatawar su bata samu tsayawa ba a takaice dai muka kalli wannan tattaunawa shine mutumin da ya saki a cikin maye ya tabbata a cikin maye ya sakin to sakin bai yi ba wannan saki bai yi ba don baya cikin hayyacin sa ya rage sai a mashi hukuncin maye da ya sha to haka duk wani ba za a yi ilhaqi da maye kaman wanda basir din can da aka faɗa ya rikita shi ko wanda watakila wani sadma kaman wani shock ya same shi kawai mutum ne a mashi Allah ya tarfi shi da wata asara. Ga sai wani shiga cikin wata asara ko wata damuwa sai ya shiga cikin tashin hankali har ya rasa hankalinsa. To a cikin wannan yanayin an bugo mai waya cewa wata motar shi ta yi hadari ko wasu kudin shi ɗan yahu sun kwashi ko ana gobara a kasuwa to ba kowa ne yake mallakar zuciyarsa. To a irin wannan lokacin ya faɗi magana irin wannan ya ce ya saki matar shi. Ya ce ai ta ja mishi ya ma saki ta. To wannan sakin ba za a yi itibari shi. Na fata mun gano wannan. Ko wanda ya yi accident yana cikin ya fitar ya shiga gaibuba ya shiga yanayi na bai dawo cikin haice shi ba saboda tashin hankalin hadarin mota ko wani abu makamancin haka to duk waɗannan in sun yi saki inda ya tabbata ba sa cikin hayyacin su to wannan sakin bai yi ba masu malam ku ya kuke a kotu haka kuke yi gufa haka yake a kotunan musulunci ba ko a kotunan Najeriya wallahu a'lam saboda kan haka irin wannan akwai case kenan ko sai ce faslun ga wata gaba fi talaqil iglaqi game da talaqul iglaq tun daga kanshi lafazin al iglaq da yazo a cikin wani hadisi malamai su yi sabani game da shi game da me yake nufi da shi wasu suka ce shine talaqu man la ya'i wa la ya'qil sakin mutumin da bai san abin da yake faɗa ba ko wanda bai san me yake tattaunawa ba daga cikin shi suka ce shine talaqul mukrahi wal ghadban ghadban shadidan wanda aka sa shi yayi dole da kuma wanda yake yayi fushi fushi da ya fitar da shi daga hayyacinsa bari mu ji da abin da malai yake fada zaka ga al-imamu ibn al-qayyim yayi tattaunawa mai tsayi akan wannan mas'ala a cikin ighasul hafan fi hukumi talaqil ghadban yace wa amma talaqul iglaqi faqad qala al-imam ahmad fi riwayati hanbal a cikin masail na hanbal daga malam imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahmatullahi alayhi yayi magana yake cewa hadithu aisha radiyallahu anha hadith as-sayyida aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaqulu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talaqa wala itaqa fi iglaqin babu saki babu yantawa a cikin iglaq ya'ni al-ghadab yana nufin fushi
inji al-Imam Ahmad yace hadha nassu Ahmada hakahu anhu al-Khallal wannan shine zancen da aka hakaito daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yanda al-Khallal ya hakaito a cikin masail dinsa wa Abubakar da Abubakar ibn Abdul Aziz shine gulamu Khallal kenan a cikin Ash-Shafi da cikin Zadul Musafir sai malai yace fa hadha kaga wannan cewa iglaq shine ghadab tafsiru Ahmada ita ce fassara Imam Ahmad ibn Hanbal cewa fi iglaqin ai fi ghadabin kenan wa kala Abu Dawud fi sunani al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa da ya kawo hadisin sai ya ce azunnuhu al-ghadab ina jin fushi ake nufi ba maki Ahmad al-Imam Abu Dawud ya faɗa haka domin shi ma dalibin makaranta Imam Ahmad ibn Hanbal ne da haka wannan masharabi ne guda daya wa tarjama alaihi yayi masa babi da babu talaqi ala ghalatin babun hukuncin saki bisa kuskure ya kawo hadisin da wasu hadisai daban wa fasarahu Abu Ubaidin wa ghairu Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam shi kuma sai ya fassara da shi da wani sa bi annahu al-ikrahu shine saki da za a sa mutun yayi bisa dole ba yayi radin kansa ba wa fassarahu ghairuhuma wani kuma yace bil junun saki na mahaukaci wakila wasu ka ce huwa nahyun an iqa'i talaqat as-salat daf'atan wahida a shine hani game da fadan kalmar saki a ce an yi saki duka uku lokaci guda kaga shi kuma yantawa babu guda uku lokaci guda yi ko gashi annabi ya hada su wuri guda sai suka ce fayagliqu alaihi talaqu hatta la yabqa minhu shay'un kawai mutun ya kullewa kanshi kofar saki bai da sauran abin da zai iya saka ya saka duka gaba ɗaya lokaci daya ka galakin rahani kamar yadda mutum ya ake kulle kofar cin bashi ta hanyar bada jingina yanzu zai ci bashi ya kawo wani abu to ba zai ƙara cin wani bashi ba sai ya biya wancan hakahu Abu Ubaidin Al-Harawi Abu Ubaidin Al-Harawi mai littafin Garibayil Qur'ani wal Hadith shi kuma shi kawo wannan qala shaykhuna mu kuma namu malamin sai ya ce Ibn Taymiyyah ke wannan magana Imam Ibn Qayyim ya kawo ta a nan ya kuma kawo ta ya sharinta a cikin Madarijus Salikina fi manazili iyaka na abudu iyaka nasta'in a cikin mujalladi na daya ya kuma Ibn Abdul Hadi shi kuma ya kawo ta a cikin Tanqihut Tahqiq na Ibn Abdul Hadi a cikin juz'i na hudu dukkanin sun hakaito ta daga Ibn daga Imam Ibn Taymiyyah zaka yi ta lalibai ba zaka ganta kai tsaye a cikin maganganun sa ba kamar yadda muka tafi faɗa kwanaki Ibn Taymiyyah duk da fadin littafansa da yawan littafansa wasu da yawa sun bata hayin da ba a riske su ba a da haka babu mamaki dan ka ji dalibansa su Ibn Qayyim su Ibn Abdul Hadi su Zahabi ko su Ibn Muflih in suka faɗo ta magana suka ce ya ce za ka ɗauka ɗaya hukunci ɗaya biyu zuwa uku wani lokaci Ibn Qayyim yana hakaito abinda za ka samu cikin littafin Ibn Taymiyyah wannan shine al-Azhar ya faɗi magana ko bai danganta ba ko ma cikin tafi Ibn Taymiyyah sai ka ga magana bi harfiha ko bi ma'anaha wani lokaci kuma zai hakaito magana da zaka neme ta ka rasa to wannan shi ne yake da ɗayan hukunci biyu ko dai zama maganganu ne waɗanda dama Ibn Taymiyyah bai rubuta su ba faɗa musu yayi kawai a aji kuma ɗaliban shi ko kuma ya zama na ya faɗa kuma ya rubuta amma suna cikin fi adadil mafqud mutum da amintattu ne kuma suna da ittisal da shi babu matsala insha Allah ina fata mun gane da aka ji anan ya ce qala shaykhuna malamin mu Ibn Taymiyyah shi kuma sai ya ce haqiqatul iglaqi abinda iglaq ke nufi an yughlaqa ala ar-rajuli qalbuhu a bame wa mutun zuciyarsa fala yaqsidul kalama ya zama baya nufin abinda ya fada aw la ya'lamu bihi ko kuma bai san me yake fadi ba ka annahun galafa alaihi sadruhu wa iradatuhu kaman zuciyarsa da manufarsa ta kubuce masa ta kauce masa ta tsame masa qultu to yanzu anan shi kaga shi ibn kai taimi abin da yake nufi ma'anarsa shine ka faɗi maganar da ba ita kai nufin furtawa ba ka shiga cikin wani yanayi wanda kana magana baka sa abin da kake faɗa ba to wannan maganar da ka faɗa ta zama saki ko yantawa banda ita saboda kana cikin wani kunci ne kamar irin wancan maganar da muka faɗa wani yanayi reaction to any situation yana yasa mutum ya zama cikin yanayi na rashin sanin me yake wanda ko magana ne ba za a ce wa na fa bi sabun da yake faɗi
to daga nan duk abin da ya fada is baseless, bai da hukunci. Ina fata muna gane. To shine yake cewa wa qala Abu al-Abbas al-Mubarrid, inji al-Imam Ibn al-Qayyim, yace al-Mubarrid malamin adab din a cikin al-Kamil kenan, al-Kamil fil lughati wal adab, cikin mujalladin sa na farko yake cewa al-galaqu dayqu sadri, kuncin kirji, wa qillatu sabri, da karancin hakuri, bi haisu la yajidu makhlasan, dai da mutum zai rasa mafita, zai rasa yadda zai. Qala shaykhuna Ibn Taymiyyah ya sake cewa wa yadkhulu fi dhalika, da gaskin abin da za a shigarwa cikin wannan akwai talaqul mukrahi, haka ne ko, wanda aka sa shi yayi dole, babanka ya sa ka saki matarka ba ka san sakin ta, a ranka kai baka yadda ba, ko wani wanda ya fi ka ƙarfi ya murɗe kai ce sai ka saki ta, ko a sa mutum bindiga a ce ga takardar rubuta, wani ne ke son ta har sai da kai sakin ta, sai ya turo in tauri su zo su zane ka, sannan su baka takarda da biyu sai ka saki ta. To shine al-mukra, wanda aka sa shi dole, wal majnun, da mahaukaci, wa man zala aqluhu bi sukrin, da wanda hankalin shi ya gushe sakamakon shan maye, au ghadabin, ko sakamakon fushi, fushi hankalin mutum yana iya gushewa sakamakon fushi, wa kullu man la qasada lahu, da duk wanda ba abin da ya nufata ba kenan, wala ma'rifata lahu bima qala, ko kuma ya faɗi magana ma bai san ya faɗa ba, daga baya ka zo ka ce mishi ai ka faɗi ka bai ci, shi bai sani ba, shi bai san abin da yake faɗi ba, zai iya yayi zage-zage, yayi ashariya, ya faɗi maganganu wanda suke sun fita daga haddin masu mutunci ko masu hankali, to a cikin yayi saki, to duk wannan ba za a karɓa ba. Wal ghadabu ala thalathati aqsam, sai Ibn Qayyim ya ce shi fushi iri uku ne, wannan magana ka koma za ka same ta ila yau a cikin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin, a cikin juz'i na hudu Ibn Qayyim ya yi ta a can ma, cewa fushi iri uku ne, akwai ahaduha, na farko ma yuzilul aqla, fushi wanda ke gusar da hankali, fala yash'uru sahibuhu bima qala, ma'abocin wannan fushin to bai sanin me yake yi, wa hadha la yaqau talaquhu bila niza'in, wannan sakin da yayi bai aukuwa, babu sabani akan haka, wannan irin fushin idan mutum yana da irin wannan mugun fushin, fushi wanda ya wuce haddi, za ga akwai mutane masu irin wannan wanda fushi yana iya sarrafa tunaninsu, don yayi fushi da yayi magana ɗaya biyu kawai zai faɗi mummuna, zai yi zagi, ko cewa ta yi haƙuri, ce okay ni ke ba haƙuri ma ki mai da ni mahaukaci, to ki je kaza, kai wani ma da babanta, ko ni kis da aka taɓa yi da babanta ma suke magana kan wani abu da ya faru tsakaninsu, kawai ya rufe baban da zagi a waya, ƙarshe kawai ce ka zo ka ɗauki yakka, ni za a yi wa kaza, ya ma saki ta, sai da aka zo kuma ya ce shi wallahi ba haka bai haka yake ne, shi wannan ya kasance yana da wani kamar yadda su iyayen suka gaya mana cewa tun yana yaro ya taɓa samun wani accident ne, sai ya zama yayi fushi, wani lokaci har daɗe harshensa yake, ya ji harshensa ciwo, ko ya je ya buga kanshi da bango, wani abu haka kamar ba mai hankali ba, su kaga wannan ta farko bai kamata a bar shi daga shi sai mace suna rayuwa waje ɗaya ba, zai iya ji mata rauni ma, don mata ta ba da labarai na abubuwa na ban tsoro da yawa abubuwan da yake idan yayi fushi. So irin wannan to saki ba zai auku ba, idan irin wannan fushi ne wanda ya wuce haddin hankali, abinda ya kamata da irin wannan idan an san abinda ya faru da shi haka ta faru, to ya tafi asibiti, ya tafi psychiatry, a je likita ya duba shi ko akwai magani da za a yi masa, don da bai kamata mutum wanda yake ɗabi'i lafiya ya dinga irin wannan fushin ba, bai kamata ba. Asani na biyu, ma yakunu fi mabadihi, akwai fushi wanda yake a matakin farko, da haisu la yamna'u sahibahu min tasawwuri ma yaqulu wa qasdihi, ta yadda wannan fushin bai hana ka san abin da kake faɗa, bai hana ka san abin da kake nufin aikatawa, fa hadha yaqau talaqu, to wannan da abin da ka faɗa ya tabbata, fushi ga magar da kowa yake, dan adam ya fushi ran shi zai ɓaci, zai faɗi maganganu, ko zai ɗauki wasu hukunce hukunce, yadda ka fushin da ka gare kowa na yi, irin wanda kake yin kaje gun telebi ɗinka ma kayan ka ba, ko irin wanda mata suke yin suka je an san kayan aure aka ce gobe aure, kafin ta bai gama ba irin wanda kake in ka zo gida kaga an yi abin da bai dace ba irin wanda kake in ka zo kai ne malam makaranta ka zo aji kaga an yi abin da bai dace ba irin wannan fushin da ka san kowa yana yi kai ka dan yi zage zagen ka a baka hakuri ka huce to wannan duk abin da ka fada a cikin shi ya lazimce ka kuma dama a cikin haka ake yin saki a cikin gama garin fushi dan kuma aka ce duk wanda ya fushi ya saki sakin da yi ba to babu sakin da zai au babu sakin da zai au kuma fushi kanin fushi ne abinda ake so kai fushi kai maza ka ya'uz billahi min shaitanir rajim in kana tsaye ka zauna ko in kana tafiye ka samu ri ka tsaya ko ka tashi ka bar wajen ko ka kama kati alqur'ani ko ka kama salati ko istighfari ko wani abu da zai janye hankalinka daga fushin domin fushi shaitan ne yake zuku ka kai shi shi kuma shaitan da gaskiya muhimman abubuwan da yake ganin ya ci riba an aikata su shine babu kamar sakin aure saboda ka suka fita kamar musu gidan ko ka fita daga ɗakin ko in waya ce ka kashe kawai ka bari haka ka sake yin tunani ka sake muraja'an hukuncin da ya kamata ka dauka kar ka biye ma fushi ya saka ka taimaka ku cewa kunce a marasa kyau hatta aboko suna da theories da suke treating din fushi a psychology yadda ake mu'amalantar fushi cewa ai fushi wata dabi'a ce wadda take disorder ce negative abin nan ne abin nan ne reaction da mutum yake yi akan wasu abu da suka faru kuma ga abin da ke biyo baya galibi abin da ke biyo bayan shi abin na dama ne Allah ya kyauta as-salisu na uku an yastahkima wa yashtadda bihi fushi ya tsananta amma bai fitar da kai daga hayyaci ba fala yazilu aqluhu bil kulliya hankalinka bai gushe ba walakin yahulu bainahu wa baina niyyatihi amma zai shiga tsakaninka da tsakanin niyyarka bi haisu yandamu ala ma farata minhu idza zala ta yadda bayan ya gama fushin zai dawo yana nadamar abin da ya aikata fa hadha mahallu nadarin to wannan abin tattaunawa ne wannan sai an je gaba alƙali ko gaban malami ne fatawa an kalli auza din a ga shin yayi kama da wancan alladhi yuzilu alaqal ko yafi kama da wannan wanda fi mabadi wal hukmu lil aglabi bainahuma na fata mun gane wa adamul wuqu'i fi hadhihi al halati qawiyun muttajih shi ma so da dama a wannan yanayin to rashin aukuwar sa shi yafi karfi a ki aukar da shi yafi karfi fiye da aukar da shi wanda ake cewa shi ne mutane su guji gunce gunce cikin fushi ko da shi sakin ne in kake so kai to ka bari sai ka dawo cikin hayyacin ka lissafa asarar da zaka yi in kai sakin da consequence da ke iya biyo baya da cancantan yin sakin ko rashin cancantan shi sannan sai kai musamman kaga shi sa aka bar saki a hannun maza saboda shi namiji yana iya yi hukunci da kwakwalwarsa sabanin mata wanda su kunce kunce su da zuciya suke su reaction din su is emotional dan mace za ta iya yin saki dubu inda a ce tana da damar saki a cikin wata guda ta saki ta mayar ba ta saki ta mayar saboda kusan kullun zaka bata mata rai saki ne kawai kullun zaka yi abin da bai dace ba kuka kidawa gida da wuri ko ta maka magana ka amsa mata bai take so ba ko ka bada kuɗin ce banan da bai kai ba ko ma ka ci abinci yayi dadi ba ka ce yayi dadi ba dan kafin ka faɗa din ana so ne da kai loma ta farko ka faɗi haka kai loma uku baka faɗa ba wannan za a yi sakin ka akan wannan abu ta fahimi da yawa mata haka suke kuma wannan ɗabi'a da Allah ya halicce suke za su gama iya sutun duniyar nan kuma ba shi suke nufi ba zuciyar su ce kawai in ta gani in ka lura a wurin aure da saki haka mata suke mu'amalar su a wurin kasuwa in kana kasuwanci da mata haka zaka tara sawan abun su kake siya ko su kake siyarwa sai kai hakuri domin abu kadan za ta iya gaggaya maka magana za ta iya cewa an cuce ta sai ma Allah ya isa za ta yi cewa ita ba a mutunta ta ba an bata tana jira duk za ta yi maka wannan balantana kuma ita ce mai siyarwa to ba za ka ga iko nan ba me yasa ka ga da can za a ce ba a son zama a gidan landlord mace landlady gidan haya ka biya kuɗi ba ka zauna a gida ma zan kawo maka dokoki iri iri sai a ce maka kashi su ɗaya yake yara kar kai kashi su a hana yaran ka kuka a hana duk abu iri daban-daban a ce ba a shanyar gari ko ba abu iri daban-daban duk matar da ta taɓa zama a gidan landlady ka tambaye ta labarin landlady so haka mata suke da infial misali yanzu da za ka zo ka gaya mace wani labari wanda yake mai damuwa mai tashin hankali za ta iya shiga cikin irin tashin hankalin irin wanda ya faru da wani wanda labari ne kawai me yasa kaga mata za su kalli fim har su kuka fim ne fa sun san wasa ne amma za su kuka saboda su da dukiya suke lissafi idan da aka ce mata an yi mutuwa ai mutuwa kana yin kuka ne akan mutuwa ta shafe ka to mace ko ku mutuwa bai shafe ta ba za ta iya yin kuka ta ji labarin mutuwa musamman ta ji cewa yayi kama da irin halawata uwa ce ta mutu ta ba ƴaƴa shi sa kafin ta yi addu'a an yi mutuwa sai ta ji tafasil din shi gaba daya kai yanzu kana namiji da an ce ma an yi mutuwa sai ka ce Allah ya ji kan musulmi amma kana shiga gida ka ce mata ka ayo an yi rasuwa a unguwar nan za ta yi tambaya goma kafin ta yi addu'a waye rasu an ce mace ce ce ina mijinta tana da kishiya dama ba ta da lafiya ne ƴaƴanta nawa a asibiti ko a gida duk wannan tambayoyin sai ta yi su kafin ta ce Allah ya gafarta wa mamacin saboda zuciya haka zuciya su take to shi sa shari'a bata ba saki a hannunsu ba saboda duk auren garin nan gaba ɗaya sai ya mutu ina ga ma gaskiya a hakan mai aka kare za ta ice maka sakanni ko ba sakin take nufi ba wai gwada ka aiki a ga za ka iya wannan ƙarfin zuciya ko za ka ba da haƙuri to shi yasa kai namiji ba a so ka bari ka dinga infial irin na mata din wato kar ka biye ma zuciya kai ma a san da kai fushi ko akai maka wani abu mara kyau ko mara daɗi to kar kai haka sai kai musu irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka musu wa'azi ko ka fita ka bar gidan ka kyale su ko ka musu tankiya ko wani abu makamanci haka jiba dai da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wata ɗaya baya gidan da ya dawo kuma har da ana ce mishi to ai wata bai cika ba irin har yanzu kaman ba su gama tuba ba ko eh ba ta jin tsoron daga wannan kalmar ya ce to okay baki ma da daraba za ka mata suke Allah ya kiyaye su malam ya ce hukumar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi talaqi qabla nikahi hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya game da wanda ya saki kafin aure kaji wani takibi kuma kafin aure mutum ya saki na hukuncin sa fi sunani a cikin sunan abi daud da tirmidhi da ibn maja da hakim da wasu su min hadisi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake cewa la nazara li ibn adam fi ma la yamlik dan adam baya yin alwashi akan abin da bai mallaka ba sai in nayi kaza zan yi sadaka da trailer guda ta shinkafa ko baka da kotiya biyar kaga wannan zancan banza ne kake suka yi istighfar wala itika lahu fi ma la yamliku sannan baka yanta abin da baka mallaka ba wanda baka mallaka ba zaka yanta shi ba wala talaqa lahu fi ma la yamliku haka nan matar da baka aura ba baka isa ka yanta ta ba wannan hadisi ne kyakkyawa isna da shi kamar da ake قال الترمذي هذا حديث حسن وهو احسن شيء في هذا الباب الترمذي yace wannan hadisi ne kyakkyawa kuma shine hadisi mafi kyau a wannan babi wasaltu muhammad ibn isma'ila na tambayi malam muhammad dan isma'il al-bukhari kenan rahmatullahi alayhi fa qultu nace masa gafarta malam ayu shay'in asaffu fi talaqi qabla an-nikahi wannan hadisi ne yafi inganci game da mas'alar hukuncin hana saki kafin aure fa qala yace hadithu amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi wato wannan dinki warawa abu daud al-imamu abu daud ya karar waitowa da wani lafazi ta wannan isnadin dai na amr dan shu'aib an abihi an jaddihi cewa la bai'a illa fi ma yamliku mutum baya saida abu sai wanda ya mallaka wala wafa anadarin illa fi ma yamliku ba kuma ya cika alwashi sai abinda ya mallaka wannan shi ma isnadi ne kyakkyawa kamar wancan wa fi sunan ibn maja a cikin sunan ta imam ibn maja da kuma mu'jamu tabarani al-awsat da hakim a cikin musaddarat anil miswar ibn makhrama radiyallahu anhu daga dan karamin yaron nan cikin sahabbai al-miswar ibn makhrama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace la talaqa qabla an-nikahi wala itka qabla milkin babu saki kafin aure babu kuma wato entawa sai kamala wani zai ce wannan hukuncin da yayi ma'anarsa suna da ma'ana a gun malamai musamman a wannan zamanin kaga zamanin nan yana da shi'umci iri daban-daban sau ga yanzu kawai sai yara su haɗu sai sun ɗaura aure a samu wasu marasa kan gado su goyi bayansu ko yara isu ko sai sun ɗaura aure wane ne wali ko wakili ko wane ne ga amarya ga ango kawai don suna sun mai da aure wasa to na ga ranar wasu bulala abuci to wannan ya yi kyau wasa da aure ba daidai ba ne yanzu za ka iya samun wani ɗan takifan kawai sai ya ce in dai na aure mai suna wancewa wallahi na sake ta kawai don sun taɓa ɓatawa da wata can gaba kuma sai aure sai hada irin wannan mai ran sunan sai aure ta to shine wannan kotu data su bare na kai wa mallam Dr. Sani tambaya ba wani ya ce zai azumi dubu yayi menene wai ya fada wani bai ce ya samu zai azumi dubu yace ko to ka duba irin hauka fa irin wannan yanzu kuma ya samu abin da ya roka din mallam yace kai ka fara azumi kai azumi dubu wasa ne jama'a shekara 80 ko sai ta yi ko har ya mutu ya kai yana hutawa me ya kai mutun irin wannan mummunan lafazin shekara 2 da rabi kwana dubu ba wata dubu ba kwana dubu gajiras kwana ya lissa ba kwana dubu ba wata dubu ba shekara 2 da rabi ko very close shekara 3 kaga daga nan har sai an sake wata siyasa ke san ga mutum yana azumi ai ko zai rabe dan tusa alquran sai ya rabe ko ulsa ta kama shi to irin waɗannan akwai su a cikin mutanen mu ƴan ganganci yanda misali mutum ya da wata budurwa mai wani irin suna ko wata mata da suke fada dita sai alwashin cewa in dai ya aure mai sunanta to ya sake ta ko wanta da ake cewa ya aura shi wallahi tun yanzu ma ya sake ta kamar ba mai auren dole misali to ina hukuncin wannan shine waɗannan hadisan za su yi aiki mallam ya sake cewa wa qala waqi'un haddathana ibn abi dhi'b an muhammad ibn munkadir an ata ibn abi rabah kilahuma an jabir ibn abdullah yarfa'u yana daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la talaqa qabla nikahi wannan riwaya ita kuma tana cikin musannad ibn abi shayba da mutafin hakim al-musaddarat da mujammal awsat na tabarani da mujam abu daud da tayalisi wa zakara abdur razzaq wannan ma cikin musannad kenan an ibn juraydin qala samitu ata'an yaqulu naji ata ibn sa'ib yana cewa qala ibn abbas radiyallahu anhu la talaqa illa min ba'di nikahin babu saki sai an yi aure wa qala ibn juraydin yake cewa balaga ibn abbas anna ibn mas'udin yaqulu in talaqa ma lam yankih fa huwa ja'iz wanda ya saki matar da bai aura ba sakin yayi fa qala ibn abbas yace akhta'a hadha wannan malamin yayi kuskure inna allaha ta'ala yaqulu lalle allah yana cewa idza nakhatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna idan kuka aure mata sannan kuka saki su walam yaqul idza talaqtumul mu'minati thumma nakhatumuhunna sai an yi auren sannan ake saki yanzu kaga ibnu abbasin ya mayar da zance ga ibnu mas'ud akan magana da yake kuskure amma bai tuhume shi da saba alqur'ani idan mu ne yanzu wannan sai a ce ai kafiri ne ma ko fasiki ko batacci saboda ga qur'ani nan karara ya saba mu ta yi san da yake fatawa bai halarta ma wannan ayat tare da ma haddaci ne ko kuma yana ganin ta da wani wajihi wanda ba wannan shi kuma ibnu abbasin yana da wata baiwa ta musamman game da fasara alqur'ani da haka ya iya hararo wannan hukuncin a cikin wannan ayat wannan yana cikin musannad na Abdurraqi As-San'ani da Mujammal Tabarani sai dai isnadin sa zaka kamar da kake gani qararan munqati ne li anna ibn juraij lam yadrik ibn abbas akwai yin kibai takankanu su wallahu alam wa zakara abu ubaidin wannan yana cikin muhallat ibn hazm cikin mujalladi na 10 an ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu su'ila ar rajul qala mutun ne yace in tazawwajtu fulana fa hiya taliqu in har na auri wance wallahi a sake take uwar ta ce dole sai ya auri wata mata baka isa ba sai ka aure ta in dai na haife ka din sai ka aure ta ya kai iya sai je cewa abokan shi wallahi ina riga ma na sake ta bari ma mata ce sai na aure ta to na ma sake ta to yaya shin wannan sakin ya yake fa qala aliyun laysa talaqun illa min ba'di milkin ba saki sai an yi aure sai jira tukuna daura aure وثبت عنه رضي الله عنه انه قال دغ ابن دغ علي رضي الله عنه الى يوم cewa la talaqa illa min ba'di nikahin wa in samaha wannan ma yana cikin muhalla babu saki sai bayan aure ko da ya faɗi sunan matar ba wai ya ce duk wanda na aura ta saku ba a wance in dai ita aka daura mun aure da ita to daga an daura auren ma ni na saki ta shine wa in samaha wa hadha qawlu aisha wannan shine magana سيدنا عائشة كما يدرك كم صلى الله عبد الرباك وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأحمد وإسحاق وأصحابه دون أنا معلم فتوسي كنا وداود أنا الظاهري كنا وأصحابه دون ألبانسا وجمهور أهل الحديث
da daukacin malaman hadisi duka suna cewa babu saki sai bayan aure. Wa min hujjati hadha alqawli anna alqa'ila in tazawajtu fulana fa hiya taliqun mutalliqun li ajnabiyyatin, wanda yace in na saki wance, in na aure wance na sake ta, to yana sakin wata mata ne da ba matarsa ba. Wa zalika muhalun, wannan kuma ba zai yiwu ba. Fa inna hina talaqi almu'allaqi ajnabiyyatin, domin lokacin da ya wannan sakin da ya rataya ba mata shi bace, bai halasta ya ganta, babu sutura ba, bai halasta ya kaza 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 ba. Wal mutajaddidu huwa nikahuha, abinda aka sabunta shi ne auren, shi ne ya biyo baya. Wal nikahu la yakunu talaqan, aure kuma ba saki bane. Fa ulima annaha law tulliqat fa inna ma yakunu dhalika istinadan ila talaqil mutaqaddimi mu'allaqa, to lokacin aka ce ta saku, to an dogara ne da lafazin sakin da aka fada kafin auren. Wa hiya idzaka ajnabiyatu, a lokacin ko ba mata shi bace. Wata da dukkan sifati la yaj'aluhu mutakalliman bi talaqi inda wujudihuma, sifanta ya canza daga ajnabiya zuwa zawjatu ko, to wannan bai sa hukuncin wancan zancen ya san shi ya canza. Fa innahu inda wujudiha mukhtarun lin nikahi ghayru muridin lit talaq, domin yanzu ya zaba aure bai nufi saki ba, fala yasu da haka bai inganta ba. Kama law qala li ajnabiyatin, kaman inda zai ce ma wata mace wadda ba matar shi ba, inda khaltid dara fa anti talik, kina shiga gidan na auren ki ya mutu, to kai miji na ne haka ta ci mishi ko. Fa dakhalat wa hiya zawjatu, sai zama na bata shiga ba har sai da aka daura musu aure. Lam tatluq bi ghairi khilafi, ba mace bata saku ba, wato ran da ya fada din bata shiga ba. Kuma gani kama ce wata irin abokiyar wasa ne, irin cousin, kina shiga gidan na auren ki ya mutu, sai kuma bata shiga ba. Daga baya kuma sai wani dalili yasa aka daura masa aure kuma ita shigo gidan, to wancan magana bata da amfani, domin yanzu zancen an yi shi ne tana matsayin ajnabiya, ko da siffanta ya canza ta zama zauja, to wancan magana bata canza ba. Kamar yadda misali inda a lokacin nan sun yi mu'amala sunanta zina, inda daga baya suka yi aure, waccan mu'amala bata zama ta halas ba, yanzu tana da hukuncin ta na zina, hukuncin ta daban da hukuncin mu'amala da suke yanzu cikin aure. Na fata mun gane. Fa in qila fa mal farqu bayna taliqit talaqi, taliqit talaqi wa taliqil itiqi, in wani yace to me bambanci tsakanin taliqut talaq da taliqul itiq, me bambancin su? Fa innahu law qala in malaktu fulanan fa huwa hur, da zai ce inna mallaki wani ya zama da sahha taliq, anan ya tabbata yana mallaka shi ya intu, wa atiqal bil mulki, ya intu da ya mallake shi, kila sai a ce fi ta'liqi al-itqi qawlani, akwai zance guda biyu. Ohuma riwayatani an ahmada, arwato su duka daga Ahmad, kama anhu riwayatani fi ta'liqi talaq, kamar da aka rawaito magana biyu game da shi marati ya saki din. Wasayyu min madhhabihi alladhi alayhi aktharu nususihi wa alayhi ashabuhu sihhatu ta'liqi al-itqi duna talaq, abinda yake ingantacce wanda shine mafi yawan zancen Ahmad da shi da ɗaliban makarantarsa, shine tabbatar da ingancin rataye yantawa amma banda rataye saki. Wal farqu bainahuma, bambanci tsakanin su annal itqa, cewa shi yantawa lahu quwwatun wa saraya, yana da ƙarfi kuma yana gudana. Wala yu'ta wala ya'tamidu nufuzul mulki, baya dogara da samuwan mulkin. Fa innahu yanfudu fi mulkil ghayr, yana iya yuwa ma a mulkin wani. Wa yasihu an yakuna al-mulku sababan li zawalihi bil itqi aqlan wa shar'an, domin yana iya yuwa wato a samu sababin kaucewarsa da intuwa a hankalce da kuma a shar'anci. Saboda misali wani na iya sarrafa bawa mulkin wani, zaka iya morarsa da abin da ya halasta, kaga mace ko bawan da iya morarta sai mijinta, zaka iya sa shi aiki, zaka tura shi ma wani hidima, zaka iya kyauta da shi a wajen aure, kuma duk ba a wannan. Saboda haka akwai bambanci, kama ya zulu mulku bil itqi, kama yanda wato mallaka shi take kaucewa ta hanyar yantawa din. An zi rahimihi muharram bi shara'i, ga ma'abucin wato idan mutum ya mallaki dan uwansa na jini, wansa ko kaninsa ko babansa ko mamarsa ko kanwarsa, da zaran ya mallake su an haramta ka sai da su, to sun zama ƴaƴa, ba za ka iya mallakar su ba. Wa kama law ishtara abdan liya'tikahu fi kaffaratin aw nadharin aw ishtarahu bi shartin itqi, kamar yadda mutum ya sai bawa dan ya yanta shi saboda kaffara ko wani bakanci ko da sharadin zai yanta shi. Kullu hadha yushra'u fihi, to wannan ya halasta. Yushra'u fi jalil mulki sababa li itq, to wannan yana iya zama ya zama da daren ka siye shi ya yanta, zaka yi siyan bawa wani ya sayar maka cewa da sharadin zaka yanta shi, in ka sharadin kana siyan shi ya zama da ko ka siyo shi da niyyar zaka yi amfani da shi ka yanta shi a matsayin bakanci warwar bakancan ka, to kana siyan shi ya zama da kaga kenan. Shi ana iya yin niyya akan shi tun kafin niyya fitar da shi daga bauta tun kafin ka mallake shi, kamar yadda hadisin Aisha ya nuna, hadisin Barira ko ta siye ta da niyyar yantawa, to amma shi aure ba yin shi da niyyar saki. Yace fa shara Allahu subhanahu tawassula ilayhi bi kulli wasilati, kaga Allah fa innahu qurbatun mahawwatin ila Allah ta'ala, domin shi yanta bawa aikin samun lada ne abun so zuwa ga Allah. Sabanin saki kuma fi karancin abin da ake gani shine halas, amma makruhi ba abun so bane ko ba abun samun lada bane. Fashara Allah subhanahu tawassula ilayhi bi kulli wasilatin mufdiya ila mahbubi, Allah ya shar'anta neman kusanci zuwa gare shi da duk wata hanya da za a samu ta neman yadda a gare shi, ta hanyar itka ana samun yadda Allah. Walaysa kadhalika talaqu, saki ba haka bane shi. Fa innahu baghidun ila Allah, shi abin ki ne a wurin Allah, domin shi dan ne yake son sa. Wa huwa abghadul halal ilayhi, shine mafi abin kin wato halas a wurin Allah, kamar da hadisi ne da hadisi ne da illa. Walam yaj'al mulkul bud'i bin nikahi sababan li izalati albatta, kuma Allah bai taba sanya in ka mallaki mace ta hanyar wato aure ya zama cewa wannan shine kuma sanadiyan kaucewar wato auren a ce kawai ta saku ba. Wa farqun thani, bambanci na biyu, anna taliqal itqi bil mulki min babi nazaril qurabi wa ta'ati wa tabarruri, rataya entuwa ta hanyar mallaka yana cikin wato neman kusanci da da'a ga Allah da neman yarda Allah. Ka kaulihi la in atani Allahu min fadli la asaddaqanna bika wa kaza, ko mutumin da yace ne in Allah ya bani falala kaza zan yi sadaka da kaza kaza. Fa idza wujida ash-shartu, idan aka samu wannan shartin lazimahu ma allaqahu bihi min al-fa'ati al-maqsuda, wajibi ne wannan aikin da'an. Fa hadha launun, wannan abu ne daban. Wa ta'liqu talaqi ala al-mulki launun akhar, shi kuma rataye saki da aure cewa na auren ta saku shi kuma nau'i ne na daban, kaga ba irin su dai ba. Za mu saurara nan insha Allah subhanahu lokaci ya kure sai darasi na gaba insha Allah, wanda sai bayan sallah kenan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.